Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma alalibe mu ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a za mu yi magana ne game da al'adu da kuma nishadi kamar yadda aka saba duk ran Juma'a.
A yau za mu yi magana akan mahimmancin sana'a ko kuma zamanantar da sana'ar da muke ciki.
Idan zamani ya zo, to mutane sukan ce ga yanda kake so ka musu abu, to sai ka duba menene kuma yake jan hankalinsu. Abinda ke jan hankalinsu ga wuri kawatacce na farko kenan. Da biyu kuma idan sun zo su samu yanda suke so, yanda suke so ɗayan biyu ne, wani bai damu da wani kyale-kyale na in ka mai kaza za ka ja hankalin shi ba, a'a shi kawai yana son ka cika mai alƙawari. Wani kuma shi ko da ka saba alƙawarin ya dai samu yanda ya ce ka masa kawai.
Sai kuma ci gaban hirar da muke da ita da dan wasan kwaikwayo Taushe.
Abinda zan iya cewa dangane da maganar gina Fin Village ko alƙaryar fina-finai a jihar Kano, ni a tunanina kawai wannan wani abu ne wanda sama ta shiryo don samun wasu kuɗi da ake so a yi sama da faɗi da su. Saboda na farko, duk mutumin da ya kawo maka maganar Fin Village a cikin 'yan industry film Hausa gaba ɗaya, babu wanda aka kira shi aka yi shawara da shi za a gina Fin Village ko za a gina wani gu da za a ke shirya fim a Kano. Kawai mun ji magana sama ta kai, su kansu ciyawa mun ƙananan hukumomin jihar Kano ma ba su sani ba.
Akwai amsoshinku daga Facebook da Twitter kan tambayar da muka muku game da amfanin zamanantar da sana'a.
To shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku ta yaya zamu zamanantar da sana'ar da muka iya tun talatale.
Sako farko da yaya Sulmanu, Allah sa na faɗa sunan daidai, ya ce yau da gobe yana da mahimmanci da mu inganta sana'o'in hannunmu da muka gada daga kaka da kakanninmu, kamar su ƙira da saƙa da ɗinkin hannu da na keke da gini da kafinta da dai sauran makamantansu. Yana da kyau mu riƙe su da mahimmanci, kada mu ce za mu yi sakaci mu bari ko kuma mu raina abin da muke samu a cikin sana'an. Kamata ya yi mu nemi albarkan da yake ciki. Allah ya taimake mu, amin.
Sai Muhammad Shehu mararraban kunini ya ce salam yau da gobe, hakika sana'ar hannu na da matukar mahimmanci ga rayuwarmu. Asali ma ita sana'ar hannu tafi kowace sana'a albarka, saboda zaran ka iya ta, to ba wanda ya isa yayi ma gori ko ya kwace ka a hannunka, saboda yana nan a kwakwalwarka.
Sai Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce masu iya magana suna cewa sana'a ko babu arziki tana hana kwaraka, don haka mahimmancin haɓaka sana'o'inmu na hannu ba shi misaltuwa. Da fata ƴan uwa matasa za mu mai da hankali wajen dogaro da kawunanmu domin maganin gani ga wasu.
Sai Rirwana Sa'idu Gayari ya ce hakika yau da gobe mahimmancin inganta sana'ar da muka iya yana da yawa, amma kaɗan daga ciki akwai sawar ma kai aikin yi, na biyu korewa kai ƙuda a baki, na uku mutum zai iya biya wa kansa buƙatu daban-daban. Matuƙar yana ɗaukar sana'arsa da muhimmanci tare da inganta ta. Daga ƙarshe ina kira ga 'yan uwa na matasa da mu guji wulaƙanta sana'o'in da muka iya, domin Hausawa na cewa ɗan hakin da ka raina shi ke tsone maka ido.
Sai Umar B. Modibba Wura Biriji ya ce hakika inganta sana'ar hannu yana da matukar mahimmanci ga duk wanda ya samu damar yin haka. Kamar yadda naji wani gidan radio suna hira da wani matashi a birnin Kano wanda yake sana'ar bola jari, inda ya fara daga neman kaya a bola har yanzu ya samu ya kafa kamfanin sarrafa bola, kuma mutane da yawa suna aiki a wannan kamfani nashi a halin yanzu kamar yadda ya faɗa da bakin sa.
Sai Fatima Abdulsalam Dambam tace yau da gobe hakika ita sana'ar hannu tana da alfanu matuƙa, saboda idan kana da sana'ar hannu ba sai ka tsaya jiran gwamnati ta yi maka wani abu ba. Yau da gobe shirin matasa, Allah ya dafa muku cikin ayyukanku. To amin, mun gode.
Sai Shehu Adamu Rajau yace ai babu abin da yafi inganta sana'ar da mutum ya iya mahimmanci a gare shi, matukar zai lura, domin shi aikin gwamnati aiki ne wanda yake kayyadadde, wato mutum ya riga ya san ko nawa zai shigo mashi duk ƙarshen wata, amma shi aikin hannu kullun cikin shigowa suke babu adadi.
Sai Sadi Energy Tanda Reportscom, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace yau da gobe hakika sana'ar hannu wanda muka iya tana da mahimmanci sosai a nan arewacin Najeriya. Muna da sana'o'in hannu kamar rini, tela, ɗinkin hula, saka, kafinta da dai sauransu, wanda nake kira ga ƴan uwa matasa da mu tashi tsaye wajen rungumar sana'o'in hannu domin dogaro da kanmu har mu taimakawa wasu.
Babba Haruna da Baba Joga yace ai muddin idan mutum yana da sana'ar hannu to zai cirewa kanshi takeici, dan haka ina kira ga ƴan uwana matasa, musamman ma waɗanda suka yi karatun boko suka nada hannayensu suka ki kama sana'a hannu, cewa su kama sana'a komai kankantar ta domin guntun gatarinka yafi sa rika bani. Kukan kurciya dai jawabi ne.
Sai Abba Sa'ad Mahuta yace hakika sana'ar hannu sana'a ce, sannan kuma tana kawo kuɗi sosai ga biyan bukata. To sai dai tailoli muna samun matsala daga wajen kwastomomin mu, inda ba za a baka kuɗi kai aiki ba, sai lokaci ɗaya a ce za a zo amsar ɗinki, da zarar baka yi ba sai a kama cewa tailoli ba su da alƙawari. Bayan Hausawa sun ce ɗinki ba kuɗi ajiya ne.
Sai Sama'ila Ahmad Dukke yace yau da gobe hakika inganta sana'ar hannu ga mutum shike nuna cewa ya san mahimmancin sana'arsa, kuma hakan shine zai sa mutum ya samu customers.
Sai Sama'ila Sifati Sankalawa yace yau da gobe hakika inganta sana'ar hannu abu ne mai kyau, sai dai a ƙasa ta Najeriya mafi yawan matasa sukan dauki sana'ar hannu da ba wata hanya ba ta taimakawa. Sai kaga da mutum ya fara sana'ar yankan farce ko wankin hula, sai kaga abokanan shi na ta yi masa dariya. Da fata ƴan uwana matasa za su rungumi sana'a.
To idan kuma muka leka shafin mu na Twitter, @MuhammadSalisuwan yace sana'ar hannu yana da matukar mahimmanci, musamman yanda aikin gwamnati yayi karanci daga ƴaƴan manya sai masu hannu da shuni.
Sai daga ƙarshe Baba Gana Zangon Daura yace ai mahimmancin sana'ar hannu baya misaltuwa, da ita nayi karatuna na diploma nake kuma taimako ƴan uwana da sauran al'umma.
To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni.
Yanzu muna tare da wani tailan zamani daga Cidin Wadan Kaduna a hirar da suka yi da Usman.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Salam kabara.
To barka da warhaka, da wa muke magana cikakken suna?
Kana magana da Muhammad Adam, wanda aka fi sani da Dallami Tela.
To Malam Dallami Tela, dama muna magana ne akan mahimmancin sana'a da kuma amfanin ciyar da ita gaba ta wajen mai da ita ta zamani. Da farko, ya aka yi katsinci kanka a cikin sana'ar dinki?
Na tsinci kaina a sana'ar dinki bisa umarni da shawara ta mahaifina. Yau, yace ka dawo makaranta? Na ce na dawo makaranta. Yace ya baka wuce wajen koyan aiki ba? Na ce koyan aiki wanne? Sai ce ai mahaifiyarka ta mu magana ka fara koyan dinki. Sai na ce ai ban riga na fara zuwa ba. Sai ce Ubangiji Allah ya taimaka, ka ba da muhimmanci ka mai da kuma hankali a kai don gaba za ta amfane ka. Ga ta kuma tana amfanan mu daga lokacin zuwa yanzu, aƙalla zai kai shekara 18 daga 98 zuwa 2016 yanzu.
Lokacin kana shekara nawa ka fara?
Eto, na fara ta aƙalla zan kai kamar shekara 20 haka da daya, haka zai kai da daya.
Lokacin kana secondary ko ka gama ma kenan?
Ina JS2.
SM. SMC.
Sardauna Memorial School ba.
Haka. To, Lalami, wannan sana'a ta dinki da ka fara ta na san da yanda sana'a dinki take shekara kamar 20 ko 18 din nan da ka kira wani abu ne da ake yi aka a dan zaure ko a dan bude dan karamin shago. To sai gashi ka san dai mu mun ka kawo maka dinki ko mun san yanda masu san dinkin zamani suke kawo maka aiki misali wajen ka. Shin ya akai kai tunanin bude wuri haka ka saka ma'aikata da sauransu?
Eh to kamar yadda mahaifina ya ce in maida hankali in dauke ta da muhimmanci shine da aka damka ni wajen uban gida na sai ya dauke ni a matsayin kani dan uwa yawa bisa yanda ya ga mahaifina sai ya dauke shi a matsayin uba ni kuma sai na tashi a matsayin kani shi kuma yaya ba abin da ya boye min ba mugunta ba cutarwa sai ya kasance an kai ga an dora ni akan kike an ce kaga yanda zaka takata kaga yanda zaka yi to in har benin ba shi mun umarnin a hauke kyan ba allura ba zan taba ba in yazo ya same ni kaman ya dawo sallah ko ya dawo so kayan aiki ko ya dawo daga wani uziri nasa zai ce mun ya ka hauke kyan ba dan sai a ai baka ce an hawa zai ce a kakka da mu kawo in kai haka kai haka sai kai haka har ya kai ga ya fara daukan kyalle da hannunsa ya ke mun kaga yanda zakai kaza daman mun tsaya ne akan duk abin da nake ringa maida hankali duk abin da yake ringa sa ido da nake to Allah ya da zan maida hankali kuma Allah ya bamu nasara akai ita addu'a ta iyaye sai aka cimma abin da ake nema a lokacin
to yanzu kamar misali ma'aikata kamar yara nawa kai ka koyawa aikin nan
eh to akalla dai ban san adadin su ba gaskiya a dai wanda dai na fi sanin kwarara akwai mutum shida wasu suna garin nan wasu ba sa garin nan
kuma duk sana'a suke na har yanzu
duk sana'a suke
to game da sana'a dai dinki da ake kaga kana na mata ne ko na maza tunda kowa da wanda yake wani lokaci
na maza zalla ne kawai nake
nisa kai tunanin yin na maza zalla misali
to lokacin da muke tare da ubangidana bambar shagon ba har sai da ya mun freedom haka
ya yayi kake nan
ya yayi ni ya sanya albarka aka kuma duk abin da dai ake na freedom haka ya mun kuma na gode kuma ina alfahari da shi ba zan taba mantawa da shi gaskiya ne
to ina jin ka ci gaba
yawa to sai kai ga lokacin da ya mun freedom haka muna tare ba ma tare abin da yasa nace muna tare ba ma tare muna nesa lokacin waya ba ta yi yawa haka ba lokacin daga mulkin Obasanjo ne sai waya ta shigo lokacin ai kai ga yanzu za mu iya yin waya zai neme ni zan iya zuwa zan kira shi in ban je ba in gaishe shi ya ce lafiya ce ana kira shi ne in gaishe ya ji dadi ya mun godiya to sai ya kasance wani lokacin zan iya zuwa idan yana neman wani abu za mu in kuma wani taimako ne za a yi duk a lokacin bisa dai neman albarka a lokacin
haka
yawa saboda gaskiya duk mai sana'a inda yana da ubangida wanda yana neman albarkar ta to ya masa biyayya cikin mutunci cikin albarka kuma saboda ita za ta amfanar da shi ne ba wai kuma a lokacin ba a gaba
to kenan dai shi dinkin maza yake shi ka koya
shi na koya saboda na fi mai da hankali a kansa kuma shi na fi sani a kai saboda lokacin da ake yin na matan to gaskiya ni dai na fi mai da hankali ne a kan dai na mazan saboda shi na fi natsuwa da shi
wato shi ka fi sha'awa to za ka ga dinkunan nan da ake yi na ga in aka kawo maka dan ina cikin wa'inda in suka kawo ma dinki za a ce wani iri kake so ai ga iri kaza sai na ga kamar akwai wasu da kake yan za a ga su ba su kai can doguwar riga ba nan ba su kai samu za a ga dai daban-daban salo me yasa kake yin salo daban-daban
yawa ita sana'a tana da wani abu idan mutum ya kawo maka abu zai gaya ma yanda yake so ne ba yanda kai kake so ba yawa idan ya ce maka ga yanda yake so zai iya tambaya kai ce kaman yaya kuke yi kaga farko akwai captain normal captain da ake kira ta tsarki a lokacin baya zaka saki riga ta sauka wata kuma zaka yi ta half jumper wata kuma zaka yi ta tunubu haka kaman yanzu da ake kiranta osibanju yawa akwai short hand akwai long hand akwai coupling
masu karafa kenan
yawa da ake kira mai hannun links ba, ita ce Softlink yawa. Akwai kuma Hynix, dan wani shiri ga an ba mai links ba na hannu, ni kawai gani yake kamar ba riga ba ce. Wani kuma dama idan za ka mai dogon hannu, to yana son ya dan tsuke ne, bai son ya buɗe. Yawa, akwai fitet haka da za ka yi ta RDD za ta dan wuce gwiwa, wani kuma bai so ma ta kai gwiwa.
Salo kala kala.
Yawa, za ka dan ba ta shape. Yawa, wani yakan buƙaci shape, wani zai yi ta, wani zai ta, zai ce ka yi ta yar moderate haka. Bai san ta kama shi kuma bai san ta buɗe haka. Mutane iri-iri ne, to kowanne ya zo maka sai ka raka shi a haka.
To me amfani, me amfanin misali a ce sana'a ta ka ka maida ita ta zamani haka, me amfanin mai sana'a ya maida ta ta zamani?
Eh, to yanda zamani ne ya zo, idan zamani ya zo, to mutane sukan ce ga yanda kake so ka musu abu, to sai ka duba menene kuma yake jan hankalinsu. Abinda ke jan hankalinsu su ga wuri ƙawatacce na farko kenan. Na biyu kuma idan sun zo su samu yanda suke so, yanda suke so ɗayan biyu ne, wani bai damu da wani kyale-kyale na in ka mai kaza za ka ja hankalin shi ba, a'a shi kawai yana son ka cika mai alƙawari. Wani kuma shi ko da ka saba alƙawarin ya dai samu yanda
yake so
ya ce ka masa kawai.
To da kai magana alƙawari ya kuke fama da mutane, to sai in ga telan aka ba shi wani lokaci kamar, amma yanzu na ga abin kamar ya ja baya wurin rikici da teloli a ce ya yi kaza, kamar abin ya ragu fa, in dai ba ni ne wata irin fahimta ba.
Eh, gaskiya ne, ka yi fahimta mai kyau. Abinda ya sa na ce ka yi fahimta mai kyau shi ne yanayin yanda da za ka ga teloli a unguwa bai wuce ka samu mutum biyar uku ba. A yanzu gida ɗai-ɗai ne da in aka bincika ba za ka samu tela ba. Wani Allah babba, wani Allah yaro. Wani ya ɗauke ta da mahimmanci, wani ya ɗauke ta da wasa haka. Wasu sukan ɗauke ta don su biya buƙatun damuwar rayuwarsu. Wanda kuma za ka ga ita buƙata mahimmancin abin da ke da shi a cikin bukata, sai ka ga burukan sun fi yawa, burika kuma marasa amfani. To iyaye kuma sai suna hangen dan wance inci yake yi, ya maida hankali, sai ka ki maida hankali wannan kaza wannan kaza. Kuma shi wacce ya ji maganganun iyayen shi ne, wala Allah kira kuma ya yi karatun tana tsini. Wannan da ake so ya maida hankali, a'a hankalin shi yana kan wani abu ne can daban. Wala Allah kila so yake sai waya, ko ya sai wando, ko ya sai mashin. Ita sana'a duk yanda ka ɗauke ta da ita, to haka za ta zo maka. Saboda mu mun ɗauke ta bisa umarni ne can baya da na gaya maka na iyayenmu, kuma ta amfane mu, kuma ta samo asali ne tun daga kan Annabi Idris alayhi salam.
Wace babbar riba ka ci da ɗinki?
Gaskiya na farko kaga na taimaki ƙannena, abinda iyayena ba su zata ba zan iya kawowa, saboda neman albarkar rayuwa da abinda kuma zai amfani kaina, ne abinda zai amfani kaina da riba kaina. Na yi aure a na hahayyafa, ina da ƴaƴa huɗu, kuma ina kan ciyarwa da tufatarwa duk a ciki da mahalli da duk abinda dai ɗan adam ke nema na rufin asirin rayuwarsa, alhamdulillah a cikin wannan sana'ar an samu kuma ana kan samu.
To mun gode sosai ɗan Lami, sosai sosai da ka samu tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe da karancin lokacin da muka baka.
To na gode, Allah ya saka da
rike. Wato kin san wannan maganganun da ya dinga yi shine maganan tushen abinda muka fara magana akan cewa sai kiga mutum yana sana'a shekara ɗaya, shekara biyu, biyar goma, amma tana nan a yanda take baka ciyar da ita gaba. To kin ga shi yanda yake magana shine maganan zamani ya zo da cewa duk abin da shi customer ka yake so dole haka zaka tafi da shi da yayin zamanin da ya zo da shi, sai dai kile ce maka kaza, yake ce a da kai kaza, da yanda zaka bude babban shago ka yalwata komai ba a kuntace
ba. Ai, ta ba sana'a yana da kyau, sana'a ne musamman tana da kyau, tunda zaka samu abin da zaka kai wa na bakin salati.
Kuma yanzu in kun lura yanzu kamar matasan mu yanzu irin waɗanda ake ganin kamar sun yi karatu mai zurfi ko kuma sun irin ma sun fita ƙasashen waje, yanzu in ka lura su ma yanzu sun dawo
rakiyar cewa sai na sana'a.
Za ka ga yanzu wuraren buɗe ɗinkin, za ka ga yanzu matasa ne ke buɗewa
wuraren
abinci, wuraren irin yanzu ma
kuma kin san
wani ganewa.
Wai in ba da wani na gudunmawar ta bayani na bayani ko wato ɗinki ko kuma in ce sutura gabaɗaya in kika kalli duniya gabaɗaya wai me aka fi kashe kuɗi ne fiye da
sutura mana
to saboda haka idan kai abin da ya dace ka kawata abin ka zamanin take shi dan kyalli can dan kyalli nan ba dai wanda zai fidda mutuncin mutum ya zubar da mutuncin ka ko kai mai dinka ko wanda ya sa ba amma dai
komai
ka samu kasuwar sa
komai yana son ka gyara shi ka inganta shi yanda zaka fice
in aski kake yi kar ka zo kai wanzami ne shikenan kana nan a rumfa ko gindin bishiya ya kamata ka gyara shago kila shi go idan hadda AC kaman aski
misalin da ka bari ka bada da zan kake cewa kalli masu shayi kowa na shan shayi
mutane na ci a cikin langalanga da hayaki yana tafa ma nan kuma sai mu shiga dan kafe haka mu dan sai kafi kuma din shayi sunan shi
kwarai kuma ne ka gyara shi din nan dai hakuri da ma fi wannan dai hakuri zaka yi ka gyara abin ka zaka samu
tunani ne mu tunanin mu ne
to sai kuma ci gaban hirar Rabi'u Ibrahim Daushe inda ya tsaya lokacin da yake fadar matsayin Ibro a sana'ar film
wani gurbi ne wanda an san lalle ba wannan gurbin to haka Ibro yake a duniyar harkar fim
wani amfani kake ganin ka samu a cikin harkar fina-finan nan
to gaskiya abu na farko amfanin da naje na gana samu alfarma mukan samu alfarma fiye da yanda mutane suke tunani a hanya zan iya tafiya ina kan hanya ina tafiya na garo softy sun kama mutum da na tsaya daushe daushe sai na belin sa yan sanda wallahi police station akwai case din da bana mantawa muka ji kowa ma yana tsoro ya sa kansa ciki ni kuma tunanin gadara alfarman na sa kaina kuma muka je aka yi nasara aka ba da mutane wanda ana tunanin case ne ma aka je nasas kaga case aka ce ma ya je sas ta baci amma muka je aka ba da mutane iyan suka yi ta godiya baban sa yace shi bai taba tunanin haka muke da alfarma ba sai yau ya gani
yanzu kana iya tuna fina-finan ka ko adadin yawan
gaskiya ban iya tunawa
amma wane ya baka sha'awa cikin fina-finan
inda ya fi bani sha'awa guda daya ne wani film da nayi sunan sa daushe biyu akwai daushen birni akwai daushen kauye na fito a role biyu ne nan na fito a alhajin birni nan kuma na fito a bakauye kusan double role ne na ya film din
amma me kuka koyar a wannan film
abinda aka koyar a film din an koyar da al'umma wato mutane su cire hasada daga zuciyarsu saboda shi a dayan attajiri ne shi kuma dayan bakauye ne mahaifinsu ya haife su a tafiya yawon cirani mahaifinsu ya gudu aka kashe shi ya gudu ya kyale su daga nan suka fantsama suka shiga daji daya tashi a wata alƙarya daya tashi a wata alƙarya daga nan wata rana ana nan ɗayan ya haɗu da wannan attajirin sun yi kama amma ya ki yadda cewar ya fi shi arziki duk lokacin da ya zo da mota sai ya rinka ai ba a san sana'ar sa ba ai ba a san kaza kaza sai da ya gama hassadar yayi ta bi wajen bokaye da cewar a kashe wancan din sai a ƙarshe Allah ya nuna masa ma dan uwansa ne to ya zo yayi nadama kuma ya nemi yafiyar ya yafe masa ya yafe masa kuma ya yi zamana ƙarshe ya jan kunnan duk mai hali irin nasa Allah ubangiji ya shirye shi ya daina
wani film naka direban mahaukata wasu na ganin kaman a matsayinka na Bokano kuka shirya wannan film dan ka tsokali zage-zage me zaka ce akan wannan
to ni abin da zan ce da ƴan uwana dan zage-zage ƴan uwana ne tsakanin kanawa da zage-zage ƴan uwan juna kaman Hassan da Usaini ne kaman mutumin Niger ne da Najeriya dukkanin mu ƴan uwan juna ne kowa yana toshewa kowa baraka idan ta samu film din nan labarin shi yazo da wannan maganar zazzagawa saboda sai da na ga director nace kaga idan nace ba wanda za su yi min wannan lalatar sai zage-zage ni kuma na san duk wanda ya kan kara kai masa na itaci nace da director kaga in ne wannan maganar zage-zage za su ce na tabbas kuma ina da siriki a Zaria ina da abokanai so da haka gaskiya ni bazan ba director ya ce ai kawai dai labari ne
amma daga lokacin da kai wannan film zuwa yanzu baka samu wani maganganu ba daga Zaria
a gaskiya ban samu ba saboda alaka kyakkyawar alaka ta da su sai dai duk wanda ya kira ni ma mai raha daushe mun ji ka taba mu nace ku ma ku taba ni to mukan yi wasa da dariya kuma duk abin da suka faɗa ni bana damuwa saboda na san sana'a ta za ta iya janyo min ta janyo min zagi ta janyo min yabo to bana damuwa da duk abin da dan kallo zai gaya mu
bari mu je a gurguje wani abu da ya dan taba bangaren ku na ƴan wasan Kannywood batun hana alƙaryar fina-finai da aka yi a Kano me zaka ce akan wannan
to abin da zan iya cewa dangane da maganar gina film village ko alƙaryar fina-finai a jihar Kano ni a tunanina kawai wannan wani abu ne wanda sama ta shiryo dan samun wasu kuɗi da ake so a yi sama da faɗi da su
kamar ya sama ke
saboda na farko duk mutumin da ya kawo maka magana film village a cikin ƴan industry film Hausa gaba daya babu wanda aka kira shi aka yi shawara da shi za a gina film village ko za a gina wani gu da za a ke shirya film a Kano kawai mun ji magana sama ta kai su kansu ciya ma mun ƙananan hukumomin jihar Kano ma bu sani ba kaga wani ne kawai ya shiryo abin wala Allah yana ganin wani ne shi a siyasance ko a gwamnatance idan an tashi ya ce ga filayensa nan kaga na farko dai a filaye shi ya san me zai samu sannan a zo maganar gini watakila shi zai kwangila sannan a zo maganar kaya da za a siyo a zuba na kamarori da manya-manyan injinan editing maybe a ce China za a fita a siyo idan za a cire naira 10,000 a gwamnatance maybe 2,000 ce za ta yi aiki so da haka aka yi zo aka shiryo magana ni tax aka fare min. Shugaban film na jihar Kano, Sama'ila Afakalla, shi ya fare min tax saboda abokin Ibro ne, kuma ina bibiyarsa don neman shawarwari na gaida shi. So yana gaya min abu wani lokaci kafin mutane ma su sani. Ya ce da ni, Rabiu ya kake, da fatan dai gobe kana gani. Na ce mai, ko ma me nake zan wannan? Ya ce to akwai meeting, akwai zama da za a yi na ginin film village. A ina? Ya ce min a Tahir. Muka yi magana muka kammala, Alasan Kwal wanda shine chairman at Sima ya min text, yace da ni rana kaza rana kaza muka je aka zauna, mutane suka yi bayani, an cika kuma an tara mutane, aka yi signboard ga komai, aka zo aka nuna wani hoto a projector a wajen taron. Gwamnan jihar Kano ya tashi ya bayani Ganduje, bayan Ganduje ya yi bayani, sannan Samtin Kofa shi ma ya tashi, wanda shi ya nemo aikin shi ma ya tashi ya yi jawabi, sannan Kawu Sumaila ya tashi ya yi bayani. To daga baya sai magana ta fashe, ka san mutanen Kano sai suka yi tazantuka cewar yaya za a zo, ƙasa tana cikin bala'i da musiba na yunwa da wasu abubuwa, za a kwashe kuɗi a film a gina film village, wanda ba dan film din da yace a zo a yi masa.
Kai ka goyi bayan a hana din tunda ta hannu?
Ni a guje, da ni da magoya bayana, wallahi na goyi bayan a hana gina film village a jihar Kano, saboda ƙarshe mu ba mu za mu amfana ba, wasu ne za su amfana daban. Duk gunda muke zuwa mu shirya film daga Kano, abin da ya kai zuwa Cote d'Ivoire Abidjan mun sani, daga Kano zuwa Mambila Gembo mun sani, daga Kano zuwa Kamaru zuwa Baruwa mun sani, daga Kano zuwa Niamey ka shiga har Alje har ka shiga Libya mun sani. Kuma aiki yana kai mu je mu shooting film kwana 5 kwana 10 a kama hotel da komai a dawo gida.
Wani fata gare ka musamman ga masu sha'awar fina-finanka da kuma ku kanku ƴan film din gaba daya?
To shawara zan bayar guda uku. Na farko dai, duk mai shirin film daidai gwargwado a same shi da ilimi biyu, na zamani na boko kenan, na mu'amala da mutane da yawo da zamantakewa, kuma a same shi da ilimin addini mastada a daidai gwargwado. Sannan na biyu, yayi kokari ya rike iyayensa, kyawar alakarsa da tsofi da kuma aminai da abokanansa da yayi da ƴan uwa, sai kuma abokanan mu'amala ƴan kallo na duniya. Sannan a same shi daidai gwargwado yake kamanta addininsa, dan yana tare da Allah da inda yake. Sannan abu na uku na ƙarshe, mu ƴan film mu cire hasada daga zuciyarmu. Muna da hasada junanmu, kana kaza wane ya taso, ka shekara 10 kana yi, amma wanda ya taso yana shekara 2 kana kyashin sa. Sanda Allah ya maida kai wani abu baka sani ba, sanda zai taso da wani ya zama baka ba za shawarce ka ba. So mu rage hasada da batancin junanmu. Yau kana dan film da an ce da Allah ina san lambar Alinuhu, sai kai ta kwana kana ta kwana, eh me za kai da ba ruwanka? In aka ce lambar Alinuhu kawai ka ji mutumin kirki ne ka bashi, bai zama lalle ba da lambar ya zama silar arzikin Alinuhu ba, me bi zumunci ne kawai a gaisa? Da an ce da kai lambar bosho, sai ka ce rike wayan gaya ma, haka ake. Da an ce lambar ciroki, sai ka ce bari in ma babu tura a turo ma ka tura. Mu samu kyakkyawar alaka da junanmu, saboda ƴan uwan juna ne mu, sana'armu ɗaya, da mawaki da jarumi da director da producer da cameraman da editor, dukkaninmu ƴan uwan juna ne, har masu yin makeup ma da suke kwalliya a wajen shooting film da shirin film da costumier masu ba da kayan sawa.
Abin da na manta mun tambaye ka ba shine, iyali mata nawa, ƴaƴa nawa?
Ni yanzu iyali na ɗaya, sai dai tunanin ƙari, tunda Allah Ubangiji ya ba da ikon nai hudu, to zan iya karawa. Sunan matata Zulaihat, kuma ɗaya ce. Ƴaƴana guda uku ne, akwai Bashir shine na farko, akwai Fatimatu Zahra'u ita ce ta biyu, akwai Ibrahim sunan mahaifina ne kuma shine na sake maidawa.
Ƴaƴana naka akwai wanda kake so ya gaje ka?
Gaskiya a cikin ƴaƴana, soyayya dai wanda na fi so, ka san duk yanda Allah ya baka ƴaƴa kana fifita san wani. Ina son kowanne, amma na fifita san Fatimatu fiye da su, saboda ita Fatiman, waccan Fatimatin ta gidan Annabi ita nake tunawa. Sai na ga soyayyar da Annabi ya wata sa, nima bari in kamanta ne wata, tunda nima masoyin manzon Allah ne. Sannan kuma ƴaƴana duka dai bana tunanin wani zai fim. Shi Bashir ya daure ya taimaka ya yi karatu, wala Allah a ce gashi can wani kwamandan soja ne ya tare wata bataliya, ko kuma yana gida yana nan yana kasuwancinsa, ko kuma wani abu daban. Sannan shi ma Ibrahim dai a ce ya samu wani fage shi ma, ko wani custom gashi can a wata border ko immigration ko abin nan da sauransu.
Amma zuwa ce kake sa ran ƙara auren?
Ko gobe ma ni na samu ba zan radi ba za.
Amma ba ga wata ka samu ba.
Eh to shi dai ai.
To daushe ka je. kin ji dai kina yana cewa tsuntsun bisa suru suhu ya dawo bisa yayi suru to karka je kai suru a gaban mace kake ce zaka kara aure to haka yake to amma Maryam kin san muna magana dazu akan cewa ya kamata maganan sana'an nan da muke yi dazu kin yi wata magana
akan horoswa din nan da ake yi na kamar alal misali wannan koyan ninki yanda muke yi a guraren mu sai ka je shago ka zauna
apprentice
na ake kiran shi to amma ka ga wasu sai ki lokaci
ba wani heka shekara 10 baka iya ba kullun kana dan safina tace kullun kana fama da sa menene sa maballi
sa maballi da sa zubi
akwai wata uwa ta nake ga mu wanda ta je wani shago wanda sadda wai zai yanka ko zai yanka dinki ne ko style sai ake ta tace ban gane wannan mugunta ne kake yi ne ko me
ka ta ga sirrin to kin ga ya kamata kenan su kansu masu koyarwa su cire mugunta a rai su koya ma matasa
kuma banda haka yanzu ma akwai
eh to lokaci ya kare Maryam amma da
Maryam Bashir Bagaje
Safina Tsada Sode
sai Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da ma engineer Musliman Kabar ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu a yau da gobe ranar Litinin.